Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 4 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Hanifa, shugaban majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta bar kasar Taiwan, amma illar ziyarar tata na cigaba da yin tasiri. Yayin da kasar China ke kara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta. Yau Alhamis ne ake sa ran za a kammala muhawara a shari'ar game da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Brittney Griner a gaban wata kotun kasar Russia. A ranar Laraba ne shugaba Joe Biden ya sanya hannu kan wata dokar dazartarwa da fadar White House ta ce za ta kare damar zubar da ciki.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ganin yadda ake dada samun matsalolin tsaro a Najeriya, Sufetuwa Janar na 'yan sanda na ganawa yau da manyan jami'an 'yan sanda na sassan kasar.
Abin da zai yi shine na daya an kyautata waɗanda suke wannan aiki, dole a sama musu kayan aiki, a ba su training.
A ƙarshen wani taron da suka gudanar kungiyoyin kwadagon ƙasar Niger sun yi watsi da ƙarin farashin man diesel a ƙasar saboda halin da talaka ke ciki.
Kamar rainin wayo ne suke so su yi ma an ƙasar Niger, kun ba za mu yarda shi ba.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hadiza a Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu sai dai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta bar kasar Taiwan, amma illar ziyarar tata na cigaba da yin tasiri yayin da kasar China ke kara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta. Kwana guda bayan ficewar Pelosi, ana sarin cewa a yau Alhamis sojojin China za su kewaye yankin Taiwan na kwanaki hudu da yin atisayen soji masu tayar da hankali a yankunan bakwai da ke kewaye da tsibirin. Kafofin yada labarai na gwamnatin China sun bayyana cewa sojojin China sun gudanar da horon harbin bindiga mai dogon zango a mashigin Taiwan da misalin karfe 1 na rana ranar Alhamis. An samu sakamakon da ake tsammani, in ji shi, ba tare da yin karin haske ba. Idan aka ci gaba da atisayen kamar yadda aka sanar, zai kasance irin wanda ba a taba yin sa ba. Daya daga cikin yankuna da aka kebe da ke da tazarar kilomita 20 daga gabar tekun kudancin Taiwan. Yau Alhamis ne ake sa ran za a kammala muhawara a shari'ar game da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Brittney Griner a gaban wata kotu kasar Russia. Griner na fuskantar hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari idan aka same ta da laifi. An kama ta ne a filin jirgin sama na Moscow a watan Fabrairu tare da abinda ta amince da cewa wani man wiwi ne cikin kayanta. Lawyer Griner sun ce ba ta da niyyar aikata laifi, kuma an ba ta maganin tabar wiwi din ne da magance ciwo. Jami'an Amurka sun ce an tsare ta ba bisa ka'ida ba. Jami'an Russia sun ce Griner ta saba wa dokokin Russia. A cikin wani kira da ya yi a makon da ya gabata, Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov da ya amince da musayar fursunoni, inda za a sako Griner da kuma sako Paul Whelan wanda ake zargi mai leƙen asiri, wanda jami'an Amurka suka ce shi ma an tsare shi ba bisa ka'ida ba zuwa Amurka.
An jima kaɗan, Hadiza za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda Sufetuwa Janar na 'yan sandan kasar ke ganawa da sauran manyan jami'an 'yan sandan dukkanin sassan kasar saboda ci gaba da karuwar matsalolin tsaro. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoto.
To the nation by terror elements. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan, IGP Usman Alkali Baba ke magana akan halin da tsaro ke ciki a kasan nan, inda ke cewar masu tafka miyagun laifuka sun jefa kasar cikin zulumi sakamakon aika-aika irin na 'yan ta'adda, 'yan bindiga da masu satar mutane da neman kudin fansa. Karuwar bazuwar makamai ba bisa ka'ida ba a hannun jama'a ya taimaka gaya wajen kara jawo kalubalen tsaro da ya kai ga kai farmaki ga gidan gyaran hali da ke Kuje a nan Abuja, inda manyan 'yan ta'adda suka gudu. Shugaban 'yan sandan Najeriya kazalika ya ce wannan kuma na da irin nasu hadarin.
While the police in conjunction with other security agencies have succeeded in rearresting some of the fleeing felons.
Yayin da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suka samu nasarar cafko wasu daga cikin tsororin da suka tsere, sannan aka kara tsaro a wannan gida. Abin da ya faru na fasa gidan gyaran halin da kuma karuwar kai hare-hare a kusan duka sassan Najeriya ya sanya fargaba da razani a zukatan jama'a, kuma hakan zai ci gaba da zama babbar barazana ga sha'anin tsaro. Duba da yanayin da tsaro ke ciki, 'yan Najeriya da ma shugaban kasa na da bukata gare mu na shawo kan fargaba da matsalolin tsaron. Wannan nauyi ne da ke kanmu, kuma shi ne aikinmu, sannan dole ne mu yi shi.
This is our mandate. And we must commit to achieving it.
Taron a irin wannan lokaci a cewar masanin tsaro Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya ya zo daidai lokacin da ya dace, ya ma lissafo abubuwan da ya kamata a ce shugaban 'yan sanda ya mai da hankali a kai.
Abin da zai yi shine na daya, an kyautata waɗanda suke wannan aiki, dole a sama musu kayan aiki, a ba su training. In dai ba a yi wannan ba, to taron da kullun ake kira, a kira ne a zauna a shashayi a watsa, amma yayin da ka fita ka ga waɗannan 'yan sanda da yadda suke ayyukansu, to fa suna neman taimako. Taimako kuwa dole a kyautata musu, kuma a yi musu training, don training ɗin nan yana da amfani ƙwarai da gaske. Matuƙar aka yi haka, ina tabbatar muku da cewa za a samu ci gaba kwarai da gaske.
Shi ma masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma ya jaddada batu akan yin komai cikin sirri, musamman a sha'ani irin na tsaro.
Ya kamata bayan sun gama meeting ɗinsu, kowanne dai ya kama bakin shi, sai kuna fira, domin a zamani irin na yanzu baka san yadda wani zai je koyi su bulda baka ko wani abu duk abuna ba. So a tabbatar dai duk abun da aka yi magana akai bai fita ya shiga wani kurkudansu kuna wanda bai kamata su ji shi ba. Sunjisu
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hadiza da cigaban labaran duniya.
A ranar Laraba ne, shugaba Joe Biden ya sanya hannu kan wata doka ta zartarwa da fadar White House ta ce za ta kare damar zubar da ciki a wani bangare na takaddama da ke ci gaba da faruwa bayan da kotun kolin kasar ta yanke wani hukunci wanda ya soke na watan Yuni na shekarar ta 1973 na bayar da damar zubar da ciki. Yayin da kowace daga cikin jihohi 50 ke da 'yancin rubuta dokokin zubar da ciki kamar yadda ta ga dama, an yi gwajin farko a ranar Talata lokacin da masu kada kuri'a a jihar Kansas ta tsakiyar yammacin kasar suka kada kuri'a da yanke shawarar hakkin wannan jihar na zubar da ciki. Sai dai a yanzu jihohi da dama sun haramta wannan ɗabi'ar, ko da ma a sanadiyar fyaɗe ko lalata. Wannan tsananne ne kawai, in ji Biden kafin ya sanya hannu kan odar da ke da nufin taimakawa mutanen da ke neman zubar da ciki da su tafi jihar da ta kasance ta ba da damar dokar. Ka sani, hatta rayuwar mahaifiyar tana cikin hatsari a wani yanayi a wasu jihohin.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayin rahotanninmu. A ƙarshen wani taron da suka gudanar don nazari akan matakin ƙarin farashin kuɗin man diesel da gwamnatin jamhuriyar Niger ta dauka a farkon makon nan. Kungiyoyin kwadugon kasar sun yi watsi da abin da suka kira yunkurin jefa talaka cikin kuncin rayuwa a wani lokacin da can dama ake fama da tsadar ababen masarufi sanadiyar annobar corona da illolin mamayar Russia a Ukraine. Saboda haka suka buƙaci gwamnatin ta gaggauta canza matsayin tun wuri bai kure ba. Ga rahoton da Sulemu Mini Barma ya hada mana.
Yayin taron da ya hada dukkan manyan shugabannin kungiyoyin ma'aikatan kwadago mambobin gamayyar ETN waɗanda suka hada da CNT da USTN da USPT da CJSL Niger sun ce babu ƙarshen gaskiya a game da hujjar da gwamnatin Niger ta bayar wajen ƙarin farashin man diesel a ƙasar wanda ya tashi daga dala 100 da dala 7 da tamma guda na sefa zuwa dala 133 da tamma 3. Suna masu cewa ba za su lamunci wannan mataki ba kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin sakataren hadaddiyar kungiyar kwarago ta CNT mun kai Lalidu.
Man feta ha na kasar Niger ne a garin ake hudda man feta a zo Suraj a yi rafi ne inshi a kawo shi yame a saida ko a saida cikin sauran jahohi. Ina ne tashin hankalin Ukraine ya shahi kudin man feta a kasar mu Niger mun ke wannan kamar rainin wayo ne suke so su ma an kasar Niger kun ba za mu yarda shi ba.
Tuni aka fara ganin illolin wannan mataki a kasuwanni inda wasu kamfanonin cikin gida suka fara tsawwala farashi a wani lokacin da aka sarin kayan abincin da ake amfani da su a Niger kan shigo kasar daga waje. Abinda kungiyoyin kwadago ke ganin sa a matsayin wata manuniyar matsalolin da tsadar man fetur ka iya haddasawa a nan gaba.
A shekaran jiya mun ga takarda laban sun ƙara kuɗi, madaran laban, madaran kusan sun ƙara kuɗi, ke transporter sun yi reunion a shekaran jiya su ma ƙarin kuɗin shuri haba malam. Yo duk wa'annan kun san da cewa za a samu matsala nan zuwa kwanaki masu zuwa insha Allah. Shekarun bayan nan da mana ba da manan kirki muke nan ga samu ba. Kenan babu abinci a kasar Niger. Abincin daga waje ake kawo shi yo an kar kudin man feta yo ai wanda za su kawo su ma dole ne su kara su yi kari biskan abubuwan da za su kawo dan shine mun kace ba za mu yarda ba tunda zanken nan na man feta inna ba zanke ne da ya shahi wani kasa ba zanke ne na kasar Niger.
Sakamakon lura da dukkan waɗannan abubuwa yasa kawancan kungiyoyin kwadago na ETN gargadin mahukuntan Niger su gaggauta janye matakin karin farashin gasoil ko kuma man diesel kamar yadda sakataren hadaddiyar kungiyar kwadago ta USPT Kemu Yahaya ya bayyana.
Wannan gwamnatin ta damu da hali wanda ƴan kasa suke ciki ba mu abun ya ba mu mamaki tunda lokacin da muke gogormaya na ganin cewa an rage kudin wannan man fetur sai muka ji wannan gwamnati ta dauki matakai na ta ƙara kudin man fetur.
A daren Lahadin da ta gabata ne ministan kasuwanci Alkash Alhada ya ba da sanarwar ƙarin dala 26 na sefa akan kowane lita na man diesel wanda ke fara aiki daga ranar 1 ga watan nan na Agustan 2022 saboda dalilai masu nasaba da yakin Russia a Ukraine wanda ya yi sanadin mamayar motocin kasashe makwabta a gidajen man Niger in ji shi. Sai dai kungiyoyin sun ce sun ba su gamsu da waɗannan hujjoji ba dalili kenan suka kuduri aniyar kalubalantar gwamnati ta hanyoyin da kundin tsarin mulki ya tanadi. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Mummuni Barma. To kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar GSD wato eczema a Turanci wanda ke ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar fata da ke da saurin yaduwa wanda kuma a wasu lokutan ke canza kalar fata. Shirin namu na yau ya leƙa muradi a jamhuriyar Niger inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana daga bakin mutane game da abin da suka sani kan cutar GSD.
Sunana Hanifa a unguwar Maradawa dan Rimi jamhuriyar Niger. Yanzu ana daukar shi ga sosan wanka kuma diyata ta yi shi mai gida na ya yi shi maganin shi kwarar wuta bakin mai wanda ba yi da gauraye da man birki wanda ba yi da gauraye da harwaci ana samun shi yanzu ga damana cikin gona wannan dai kwarar wutar ita ta yi magani insha mana Allahu. Shi dai ita diyata gababanta ta dauka ga susan wanka ta dauke shi. Ana dauka shi ga soso, ciwon shi iri-iri ne, akwai mai sa jikin mutum yayi jissa, akwai mai sa sai dai ta kwalewa jiki na okewa kamar kana mai, kuma akwai wanda za a hito maka baki yana maka kaikai. Kashi gida uku ne shi na sani. Dole da muka yi wannan insha mana Allahu mun samu magani ya warke.
Sunana Amina, unguwar gawo ni fita hamaradi. Na san kaziga ne na hito mutane ga jiki ɗaya-ɗaya ga hosta ga wuya. Na taɓa yin kaziga a raiko. Ba ciwo yake maka ba, ga nan dai na bata ma fata jiki, sai dai ka nemi magani ka shawa. Akwai na Hausa, tunda dai ni maganin Hausa ya mani kwaro wuta. Shi na shawa, ina shawa shi ko ina shawa shi a hankali har ya bace, a'a ba a gade shi. Amma dai ana daukar shi ga soso, ana dashin shi har ga sa rigi, amma an mai kizin kana yawan sa rigi shi to kana iya dauka, kuma kana daukar shi ga susan wanka.
Sunana Bako Meniya na karshe bagalla. Ni na san kazi ki fuska aka ce ake kin shi, wa kai ba yadda aka ce an ki kuturu da ya ga mai kazi yake daga can maka faru. Shi dai kazi fitowa ke ga fuskan mutum daga gaban mutum yana fitowa gura-gura yana taya kai zama mai yawa. Har ma an kayo wani yayi wanka da sosan shi kai ma sai ka duke shi. Abin da ke kawo shi waɗansu ƙazama ta ci. Wani ba ya san wanka. Kuma kaji nake maka wani in ya ɗauki sosan wani yayi wanka da shi daga nan yake fitowa. Sai sai ya yi mishi tambaran baɗi ga fuska. Daga gaban shi ko ina sai ya yi mishi tambaran baɗi.
Su ma masu maganin gargajiya na da masaniya akan cutukan da suka shafi fata ciki har da kasbi.
Hamza Ado wanda aka yi sani da washewa mai maganin gargajiya. Ana maradi to gaske dai wani ciwo ne wanda yake faruwa kamar yadda ka san da sauran cututtuka na faruwa haka bakatatan wanda shi ciwo ne wanda ba a cewa na gado kuma ba a cewa aljani ne amma kamar na iska yake kuma kamar na gado yake yana samuwa ne yanda kaga tandirmi na samuwa yana samuwa ne kamar yadda kaga ainihin kazuwa na samuwa yana samuwa ne kamar yadda kaga ainihin ketara na samuwa da sauran cututtuka wajen dubu ɗaya wanda na sani suna samuwa haka ba tare da hadari bane ya kawo su ko wani bugun mutum ko wani tuntuɓe ko wani accident na mota suna samuwa ne haka bakatatan kenan shi kasgi sai dai mutum ya waye gari ya ganshi da kasgi amma akwai su ƴan mutane masu jawo shi kamar masu darzar jikinsu masu wanka hudu cikin wuni da kuma da sosan wanka wanda bai dace a yi wankar shi to yana jawo kasgi to kuma akwai wasu mutane muna a sanar da muka a gargajiyance waɗanda suke jawo kasgi ta hanyar shaye-shayen su sai sun koma jajjaye har abin ya yi yawa har su koma masu kasgi yawan amfani da shahwa wasu mayuka yawan wani goge-goge na sai kwari ya koma baki yawan wasu shahe-shahe na sai ja ya kara komawa jajjawar dai yana kawo ciwon gasgi yanda muke gane gasgi ne sai ka ga wurin yayi kamar yanda makero ke yi ga kai to amma ya danhi makero fadi kadan kuma yana tahe yana barin masara-masara jajjaje ga jikin mutum wanda da can an san mutum ba da wannan to ta wannan fanni an aka diba sai mu diba mu gani sai mu gano saboda yau da gobe da ikan mu dan adam da kuma karatun galgajiya da muke sai magana wannan ciwo ne na gasgi ya samu wannan bawan Allah wanda aka kawo
ya za a kamanta gasgi da sauran cututtuka na basa fata
ana kamanta gasgi da sauran cututtuka na basa fata daga mutum ya koma ga ya baki aka san shi amma yanzu ya koma wani jajjaja kama ka ganshi ya koma wani jajjaja masara-masara nan baki nan masara-masara nan baki na fata shi tana canza to daga nan ne ake ganiya kuma yana sakin wuri mai dan hadi to amma in yayi yawa kwarai to sai dukan mutum ya koma ja a gargajiyance in mutum ya zo in kamar muna son mu dan bashi dan karamin taimako wanda zai je ya fara to akwai wani abu yana nan ana ce mai kwara wuta to sai mu ce je ne ne shi sai ya gama da wasu ɗan abubuwa waɗanda duk dai wasu sun sani ka gane mahi yawa saboda shi ba da wai magani sai mu ce je yana dan dama shi da wasu abubuwa haka yana shawa ga jiki to sai ya ga ya samu sauki ta hanyar wannan ice wanda ake ce mu kwara wuta
kana da wasu shawarwari ga waɗanda suka ji fatar su ta canza wani kamanni ta su je likita ko su nemi masu magani amadin su neman magani sai aiki da shi
dama mutum ai hasashe baya magani sai wurin wa'anda suka san shi kenan ya kamata a ce duk in za ka yi wani abu ka kai shi da kai kenan a je ainihin wurin masana tun daga gargajiya zuwa likita sai a neman maganin gasgin nan ka riga amfani da je nemi wannan magani dai yana wurin likitoci wa'anda suka san sirrin abin
Dr. Aminu Larabu masanin kiwon lafiya ne a asibitin reference na jihar Maradi yayi ƙarin bayani kan cutar da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa cin karo da cutar da kuma
hanyoyin magance ta.
Ni likita ne na bangaren cutukan na fata, shine mu muke kula da su. Ina can garin Maradi wajen babban likitan sabon nan da aka yi da aka ce ma hospital de reference. Wajen fata da akwai cutuka da yawa, amma yau da zancen da zamu yi wanda yake kula da abun nan da kesigi shine zamu muku bayani kadan bisan shi. Kesigi dai cuta ne da ke hito ma mutum a bisa fata ne yake hito ko ina bisa fatan da yana hitowa, amma da yawanci yana hitowa bisa gaban mutum ko bayan shi na sama-sama, kuma bisa hannuwa da bisa kahuwa nan a huska ma yana hitowa da yawa, can ma a huska yana hitowa. Shine ake ce ma zona seborrheic, kamar inda akwai wasu mutane sun kuna gani inda sun kamar maski-maski yana hito musu a jikin nasu. To wajajen nan ne suke hitowa da yawa. Kesigi dai ciwo ne da akwai kwayoyin cuta da yake bada wannan kesigi. Cikin kwayoyin cutan nan akwai da yawa, akwai wanda ke suna hito bisa fata, su suna kaman makero, kaman kora da kesgin nan, dukan su kwayan cutan yin su kaman bangare guda ne suke, kaman ake ce fami guda ne, amma izira guda ne, amma wanda kwayan cutan da ke bada kesgin nan a bangaren likita dai a farancance dai zance wanda ake ce ma shine malassezia firfir, shine ke bada wanda ake ce ma kesgi.
Ta yaya ake ɗauka wannan cuta ta kesgi?
To wannan cutan kesgi, kwayan cutan da ke bada kesgi ana ce mata malassezia firfir, da yawanci kwayan cutan ne da suna bisa fata mu duka, amma akwai lokacin da suna koma su komo cuta a jikinmu, kamar wanda ke da wasu cutuka da ake ce ma cutan sukari, wannan da ake ce ma diabetes, da wanda ake ce ma sida, wannan ba kullum ne ba yake, to ko wanda bai da sida yana hito a jikin shi. Tunda kwayan cutan wannan kamar bisa fatan mu, akwai wanda ake ce ma keratin, sune suke ci, sune ke constitute fatan mu, don sune wannan kwayan cutan suna ci. Shine yanda mutum na kama shi, da yawanci bisa fatan mu ne yake, amma in kuna wanka da soso guda kuna ya ku kama, in kuna serviet guda kuna ya kuma ku kama, ko in kuna dara ko rigunguna tawahi guda hakan ga, in kuna kwana wurin guda duka wannan kuna ya ku sama, amma yawanci ba ku ya ku sama mutane da haka nan.
Wani lokaci ake kamanta shi da kwatarta, masu karin magana na Hausa suke cewa kirji yana da alama da kwatarta.
To yawanci mutane in sun ga cuta na fata kai sai su ce ma mutum kuturta ne yake yi kwa, amma ba haka nan ne ba, tunda kesgi da yawanci bai kaikai, kuturta ma bai kaikai, kenan in an ga mutum yana kaikai ka a ce mai wai kuturta ne ya same shi, don in kuturta ne ya kama mutum bai kaikai. To kai mu kawo wajen maganin kesgi wannan, sai a gaya ma mutane yanda ne su ma da kansu in sun gane shi bisa fatan su za su gane kesgi ne. Da yawanci kesgi yana hitowa kaman tambo-tambo ne yake yi, tambo-tambo wannan in kun kama shi haka kaman kun jawo shi bisan shi za ku gani yana koma hori, kuma yana yi salanta ne yake yi, kadan-kadan yana hito har ya game fatan ku duka, yana ya game fatan ku duka. To kesgi ba cuta ne ba da yake da wani bai hana mutum kwana, kuma ko ya ne ya hito jikinka ba wani abu ne zai maka ba, kawai dai bai da dadi wani bi in rana ya buge ka sai kana jin wani jizazi bisa jikinka kaman yana kaikai kaman bai kaikai. To wannan in kana ji wannan kun ga su a jikin ku sai ku tai wajen likita. Yawancin mutane a gida sai su tai su so wilafren shine suke shawo a jiki, ko su tai su so wani sufur haka su shawo a jiki, to sai su sa su gani bai koma baya, amma likita akwai magungunan da in kun sa shi sai ku ga nan sati biyu sai ku ga ya duka ya kare. Akwai magungunan nan da yawa ana saida su a farmasi, kenan kun zo likita sai likita rubuta muku su. Akwai kwayoyi na sha, akwai kuma ƴan mace na shahawa.
Akwai al'umma waɗanda suke ɗaukar ma kansa mataki da an gani kesgi ko wani ciwo bisa fata kai tsaye sai a sai magani ko kuma a amfani da magani ba tare da cikakken tantancewa ba?
Ko ka gane da shi tunda ba aikinka ne ba, aka ce muku ga inda ya kamata ku tai a yi muku aiki na sirtu na likita, shine ya kamata a tai a yi kwa. Kenan in mutum bai da lahiya, ko da kesgi ne ko ba kesgi ne ba, duk wani irin cuta da ya kama mutum likita ne ya kamata a tai. In kun tai likita sai a rubuta muku magani, magani kuma in kun tai farmasi sai ku same shi sai ku zo ku yi amfani da shi, in ba haka nan ba za ku dai ku kashe kudi banza wani wurare bai kamata ba, kenan kun kashe kudi ba ku samu lafiya ba, dole sai kun koma kuma likita, lokacin nan ne za ku samu magani.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon, a madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke marada a jamhuriyar Niger, ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Yace salam, muna taya al'ummar Niger murnar bikin cika shekaru 62 da samun yanci daga turawan Faransa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Rilwan Ibrahim London Guba, jihar Adamawa. Yace assalamu alaikum murya Amurka. Ina kira ga kasashen Amurka da China da su kai zuciya nesa, kada su jefa kasashen su cikin tashin hankali irin na Russia da Ukraine. Allah ya kawo mana mafita. A sakon Safiyano kuma zangon daura cewa yi assalamu alaikum VOA Hausa. Sakin mutum biyar cikin fasinjojin jirgin kasa da yan bindiga suka yi, hakan abin farin ciki ne ga yan uwansu da iyalansu. Fatan mu Allah ya kubutar da sauran mutanen da yan ta'adda suke garkuwa da su. Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya tare da kasashe makwabta. Sai sakon Mahmud Salihu Taura na Boda Zamfara, shi ma ya ce yana ce al'ummar jamhuriyar Niger murnar cikar kasar su shekaru 62 da samun yancin kai daga turawan Faransa. Da fatan Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya kasar mu Najeriya da kuma makwabciyar mu jamhuriyar Niger. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Kulan Yaki, suka ce Allah ya kawo fahimtar juna da zaman salama a tsakanin kasar China da makwabciyarta Taiwan, domin kaucewa abin da ke faruwa a tsakanin Ukraine da Russia. Sai sakon mu na gaba shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahabi Yahuri, suka ce ƙara wa'adin rajistan ayyukan wayar salula da gwamnatin Ghana ta yi, hakan yayi daidai kuma abin jinjina ne ga gwamnatin kasar ta Ghana. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Tabbas sakarwa sojojin kasar mu Najeriya mara don kawo ƙarshen ƴan ta'adda da shugaba Muhammadu Buhari yayi abin ayaba ne. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, da kuma aiko mana da sakonninku.
Da wannan kuma muka zo ga zangon ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta bar ƙasar Taiwan, amma illa ziyarar tata na ci gaba da yin tasiri yayin da ƙasar China ke ƙara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta. Kwana guda bayan ficewar Pelosi, ana sarin cewa a yau Alhamis sojojin China za su kewaye yankin Taiwan na kwanaki hudu don yin atisayen soji masu tayar da hankali a yankunan bakwai da ke kewaye da tsibirin. Yau Alhamis ne ake sa ran za a kammala muhawara a shari'ar game da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Britney Griner a gaban wata kotun ƙasar Rasha. Griner na fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari idan aka same ta da laifi. An kama ta ne a filin jirgin sama na Moscow a watan Fabrairu tare da abin da ta amince da cewa wani man wiwi ne cikin kayanta. Lawyer Griner sun ce ba ta da niyyar aikata laifi, kuma an ba ta maganin tabar wiwi ɗin ne da magance ciwo. Jami'an Amurka sun ce an tsare ta ba bisa ka'ida ba. Jami'an Rasha sun ce Griner ta saba wa dokokin Rasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyan mu Rob McLean, ni Hanifa Kabir Isa nake ce a rauni lafiya.